This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 1 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
To, Hawa Jail Hadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar. Daga nan kuma za a ji cewa kungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da wata tattaunawa game da harin nan na ranar Asabar, inda waɗansu mata uku da suka haɗa da mai goyo ɗaya suka kai hare-haren ƙunar baƙin wake a jihar Borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 18, sama da 30 kuma suka ji rauni.
Dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan. Na farko,
muna kuma tafi da tattaunawa da wani mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger dangane da takon sakar da ke tsakanin ƙasar ta Niger da jamhuriyar Benin.
To, wannan takaddama tsakanin ƙasar Niger da jamhuriyar Benin bai dace ba abin da ake yi.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfila Hashin Gumel. Amma duk sai bayan Sarfilin ya karanto mana kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙin da take da ƙungiyar Hamas a Gaza har sai an fatattaki 'yan ta'addan tare da ƙwato waɗanda aka yi garkuwa da su 120, dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu. Ya ce yaƙin na kusan watanni 10 zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu, ciki har da ganin cewa Hamas ba ta da wata barazana ga Isra'ila. Netanyahu ya ƙara cewa kowa ya san gaskiya, Hamas ita ce kaɗai cikas ga 'yantar da mutanen da ake garkuwa da su a madadin ɗaruruwan Falastina da Isra'ila ta kama. Sai dai bisa ga dukkan alamu, babu wani sauyi a tattauna tsagaita wuta da Isra'ila ta yi, inda Isra'ila ta yi kira da a dakatar da faɗa da musayar fursunoni na tsawon watanni 6, yayin da Hamas ta buƙaci dakatar da faɗan na dindindin, sannan Isra'ila ta janye sojojinta. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba aƙalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar, kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin Amurka da suke da Koriya da kuma Japan. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin Koriya ta Arewa da ƙarfe 5:05 na safiyar yau Litinin. Ya ce an gano wani ƙarin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna 10. An yanki shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba. Ƙaddamar da shirin ya zo ne kwanaki biyu bayan da Koriya ta Kudu da Amurka da Japan suka kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na Freedom Age, wanda ya haɗa da wani jirgin saman Amurka da kuma na'urar lalata jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu daga ƙasashe uku. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba, kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin lancin labaran Faransa a jiya Lahadi. Kinshasa ta zargi Rwanda da mara ƙungiyar 'yan tawayen M23 da tutsi ke jagoranta baya, waɗanda suka kwace yankunan gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a ci gaba da kai farmaki da aka ƙaddamar a shekarar 2021. Abinda Tigali ta musanta. A jiya Lahadi, ƙungiyar M23 ta koma garin Kirumba da ke lardin Kivu ta Arewa, wanda ke fama da tashin hankula tun shekarar 2021, lokacin da kungiyar ta koma yakin neman zabe a yankin. Kirumba shine birni mafi girma a kudancin yankin Lubero, inda kungiyar ke ci gaba kuma babbar cibiyar kasuwanci ce da ke da mazauna sama da 120.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuma sai batun tsaro, inda a ranar Asabar ne waɗansu mata uku da suka hada da mai goyo guda suka kai har-haren kunar bakin wake a jihar Borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 18 sama da 30 kuma suka ji rauni. A hirarta da Alheri Grace Abdu, Helen Bako wata da ta shafe kusan shekaru 25 tana aikin kare hakokin al'umma da suka hada da lafiya da jin dadin su, musamman mata da kananan yara a jihar California ta nan Amurka, ta bayyana abin da ke sa mata kai har-haren na kunar bakin wake.
Wannan abin da ya faru a gida a ran sati abun tausayi ne, abun sha. A ga mace wanda tana rike da yaronta da ta haifa, kai ta tashi ta ce za ta je ta kai shi kanta da yaro da sauran mutane. Ai, akwai dalili. Mun san cewa mata suna kaunan yaransu, kuma mun san cewa yawanci mata fa ba su cika son su shiga cikin irin hali haka ba, amma akwai dalili da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan. Na farko, in an samu kungiya kamar terrorist group da suka kama mace, ko ba terrorist group ba amma mutanen da suke da mugunta, za su yi kokari su tsoratar da mace to the point yanda za su ce mata, kin gani in ba ki yi haka ba ga abin da zai faru da iyalinki. Tsoro shine na farko. Sukan sa tsoro sosai a cikin mace, akan tilasa su ne ba wai suna so su aikata wannan mugunta ba. Sannan na biyu, abinda yakan sa mata su shiga cikin irin wannan hali shine wani lokaci fa a society yadda muke zama, in kaman an samu mata ko ba mata ba, yara ma, in an samu mata wanda society ba su kula da su ba, mutane kaman terrorist su zo su dauke su, za su yi musu zakin baki, su nuna musu kai muna son ki, gashi fa ba a kula da ke ko a gida ko kuwa in mace ta samu kanta a cikin ko wani irin aure da ba a kula da ita ba, za ki gani wayannan siyan ta'adda za su dinga gaya mata maganganu mai zaki, su ce mata suna kula da su ne suka fi son ta, suna kula da ita kamin ki sani matan ta rinjayu, an rinjaye ta. Kuma za su nuna alamun suna son ta, bukatu da da akila ba a biya mata, su dinga biyan bukatun ta. To in kin gani mace da ta saba da wannan, ta kuma an rude ta ana son ta, psychologically za ta yadda cewa lele mutane nan da gaske suke son ta. To idan kin ga mutum da yake son ki kam, ya nuna miki kauna, in ya ce ki je ki abu kaza, ai dole ne ki domin ki nuna ma mutumin nan kai kina kaunarsa. Sannan na uku shine, wani lokaci akan yi alkawali cewa fa in sun aikata wannan a gaba ko kuwa in sun mutu za su je su samu lada, ana musu alkawalin wato rayuwa na gaba bayan mutuwansu za su je su samu jin daɗi, a ruɗe su a gaya musu ga abin da zai faru da su. So tsoro da kuma ruɗi akan psychologically akan suna son su, kuma kararrake irin cewa in sun kashe mutane za su samu duniya da suka samu kansu, ko kuwa bayan mutum ya mutu akwai lada da za ka samu. To kin ga wannan su ne irin abubuwa da yake sa mata su shiga wannan hali.
Helen Bako kenan a hirarta da Alheri Grace Abdu. sai ku kasance tare da alherin a ranar Lahadi a shirin kallabi domin jin yadda za a iya tantance waɗanda ke shirin kai irin waɗannan hare-hare da kuma abin da hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su iya yi domin shawo kan wannan lamari. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Masu kada ƙuri'a a Faransa sun tunzura 'yan adawar ƙasar zuwa gagarumin jaye a zaben 'yan majalisar dokoki zagaye na farko tare da jefa ƙasar cikin rashin tabbas na siyasa. Hakan ya zo bisa hasashen zaben. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya kira zaben bazata makonni uku da suka wuce, ya buƙaci masu kada ƙuri'a da su gujewa zaben masu ra'ayin mazinjiya. Hasashen da hukumomin zaben suka yi na nuni da cewa taron na ƙasa na da kyakkyawar dama ta samun rinjaye a majalisar wakilai a karan farko, inda aka kiyasta kashi 1-3 na ƙuri'un zagayen farko. Wannan ya kusan ninka kashi 18 cikin 100 a zagayen farko a shekarar 2022. 'Yan sandan Turkiyya sun tsare aƙalla masu zanga-zanga 15 a birnin Istanbul jiya Lahadi saboda halarta hamtacce zanga-zangar masu neman jinsi ɗaya. Bayan da suka gudanar da bincike kan tituna bayan da mahalarta taron suka tsere, in ji wani shaida na Reuters. 'Yan sanda sun ƙi cewa komai. Ofishin gwamnan Istanbul ya faɗa da safiyar Lahadi cewa ba za a ba da izinin yin taron masu neman jinsi ɗaya ba. 'Yan sandan Turkiyya sun tare tsakiyar birnin Istanbul don hana gudanar da tattakin tare da rufe tashoshin jiragen sama da kuma hana zirga-zirga a manyan tituna. Jam'iyyar AK Party mai tushe ta Musulunci ta shugaba Recep Tayyip Erdogan ta tsaurara maganganunta kan al'ummomi masu neman jinsinsu a cikin shekaru 10 da suka gabata, tare da hana duk wani taro da ya shafi hakan tun 2015 saboda dalilai na tsaro. Daga ƙarshe, Pakistan ta faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa da asusun bada lamuni na duniya don tabbatar da sabon shirin lamuni na biliyoyin daloli na tafiya yadda ya kamata, kuma shirin yana kan turba. Ministan kuɗi Muhammad Arugzeb ya tabbatar da hakan yayin wani taron manema labarai cewa Islamabad na tattauna kan shirin bada lamuni na shekaru 3, wanda aka kiyasta akan dala biliyan 6-8 don kaucewa faɗa wani hali. Ya bayyana cewa gwamnati na bin tsarin lamuni don ɗorewa tattalin arzikin ƙasa da na kuɗaɗen waje da ƙara yawan kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma janyo hankulan masu zuba jari kai tsaye zuwa Pakistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalila yanzu kuma sai batun takun saka da ke ci gaba da zuwa tsakanin jamhuriyar Niger da ta Benin, lamarin da ke haifar da cikas kan al'amura da dama tsakanin ƙasashen biyu. Akan haka ne naji ta bakin Dr. Wadana Fiyo, dan fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta Niger, kan yadda yake kallon wannan takaddama tsakanin ƙasashen biyu.
To, wannan takaddama tsakanin ƙasar Niger da jamhuriyar Benin, mu a matsayinmu na 'yan kare haƙƙin ɗan adam da gwagwarmaya a nan ƙasar mu ta Niger, muna ganin bai dace ba abin da ake yi. Menene abin da bai dace ba? Kunga ƙasashe ne wanda tarihi ya nuna tare suke tumfil Ezra. 'Yan ƙasar Benin suna shigowa ƙasar Niger suna ma'amala, 'yan Niger suna zuwa suna ma'amala, amma yanzu tunda aka wannan juyin mulkin ya kasance tsakanin dangantakanmu da ƙasar Benin, abin sai dai a ce an gode wa Allah. Lalle kam tun lokacin da aka yi juyin mulki, lokacin da ECOWAS ta ce za ta kawo hari, an ga shi shugaban Benin ya rika take-take a kawo hari a ƙasar Niger. To, abin ya huce aka huce wannan hira harin da sauransu. Abin da ya kasance su soza wanda suke da mulki a nan ƙasar Niger sun ce akwai jami'an tsaro na horon shi wanda ke da akwai a ƙasar Benin wanda suna iya shi tarzoma bisa kan ƙasar mu ta Niger, shi yasa suka kawo suka ce a rige iyaka tsakaninmu da ƙasar Benin. Shi kuma an fara harkar mai ya ce a baya yiwuwa a ci gaba in ba iyaka aka buɗe ba. Kun ji inda aka samu miskila tsakanin shugabanni na ƙasar Niger da shugabanni na ƙasar Benin, don saboda ba talakawan Niger bane da talakawan Niger suke da matsala tsakaninsu, a'a shugabanni ne suke matsala tsakanin su.
To dokta ganin duk da cewa wannan matsala tsakanin shugabannin kasar Benin ne da jamhuriyar Niger, ganin cewa duk sanda ake irin wannan takun saka su talakawa su akan su abin yake karewa, menene kake gani ya kamata a ce gwamnatocin kasashen biyu sun yi domin ganin cewa sun taimaka wa talakawan kasan su an ka karshen wannan takun saka?
Abin da ya kamata wannan shugabanni na Niger da na Benin abin da ya kamata su yi kyanta su zamna su yi sulhu tsakanin su saboda su ji tausayin talakawan su, su ji tausayin talakawan Niger, a ji tausayin talakawan Benin wanda su kullum suhuri ne suke. Kuma in kuka diba kuka gani an aka ce kullum ce mun biyo kamar kaya wanda zai zo Niger sai ya biyo talome kana a biyo ta Burkina Faso, kun san nan ma akwai matsalar tsaro, amma hanya wadda ta yi a kawo kaya ƙasar Niger kuma 'yan Niger su kai kaya wata ƙasa babu wadda ta yi kamar hanyar Benin. Kenan shi ne muke kira cewa shugabannin Niger da shugabannin Benin su sasanta wannan hanyar a buɗe ta saboda su ga darajar talakawansu, su ga wahalar da talakawansu suke shi. Mun gani tsahin shugabannin ƙasa na Benin sun zo sun tattauna da shugabannin ƙasa na Niger, muna fatan nan da ba daɗewa ba cewa wannan hanya a buɗe ta don a ci gaba da zarga-zarga da suhuri tsakaninmu da ƙasar Benin.
Dokta Wada Nafi'u kenan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Masu haro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai kawo muku kashi na ƙarshe na ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassu a Najeriya ne suka tunkari wannan shiri domin nuna rashin jin daɗin su ko rashin gamsuwa da ayyukan mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda shirin ya bayyana, su dai masu fama da nakasa sun yi ta faɗi tashin ganin an saka su cikin ayyukan gwamnati, wanda hakan ya sa shugaban Najeriya ya naɗa mataimaki na musamman don tabbatar da ana yi da su. Masu ƙorafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, na cewa waɗanda ake naɗawan suna biyan muradin kansu ne kawai, ba sauran mutane masu fama da nakasa ba.
Aka ce ya kamata ce tsarin yadda ake ba mu shugaban ƙasa shawara akan al'amuran masu bukata na musamman ya zama kaman mu shugabannin masu bukata na musamman, ya kamata koyaushe a dinga kiran mu ana ce mana cewa ga halin da ake ciki. Domin idan muka zo mu iya gamsar da mutanen da suke da zato kuma suke da kyakkyawan yakina kan irin wayannan office. Ni babban abin da su dame na shine ai wasu ministocin da muke da kusanci da su ganin suke kaman koyaushe kushewa abin da ake muke a mu ba mu damu mu bata da kowa ba, matukar idan za a biya bukatun mutanen mu. Mu shugabancin da muke muna shugabanci ne na mutane masu bukata na musamman, kuma mu so Allah ya dada abin da muke yi, ba wani muke son ya ji daɗi akan abin da muke yi ba. Saboda haka wannan muna tunanin kamar yadda ake tafiya ba mu san ba ma iya kallon mutane mu ce mu so ga wata matsala ko mu ce ga wata hanya da zai zama musu wani hanya mai billewa ne. Kuma ina kalubalantar wayansu kungiyoyi gabaki ɗaya kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya, ban cire muka ko ɗaya ba, ina kalubalantar su a halin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi, musamman wanda suke bara akan titi, musamman wanda suke karatu ba su da aikin yi, musamman wanda suke makaranta ba samu wanda su taimaka musu a halin da za su yi karatu ba. Ina kalubalantar su, na ta cewa wannan shugabancin nasu shugabanci ne marasa inganci, shugabanci ne marasa amfani, shugabanci ne wanda idan da mutane inda sun san yadda ake ake tunanin abubuwan da suke ba daidai ba ba za su dinga amsa kansu a matsayin shugabanni masu bukata na musamman ba, domin lokaci yayi da matukar ba yi abin da muke da bukata ba. Ina son tabbatar muka cewa ƙuriyu mutane masu bukata na musamman nan gaba wallahi tallahi sai mun yi jejjeniya da shugaban ƙasar da za mu saba kafin a zaɓe shi. Bana mantawa tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ni da kaina na same shi, na game cewa halin da masu bukata musamman suke ci a Najeriya suna son su zo na da ɗan takara Bola Ahmed Tinubu kafin ma su zaɓe shi. Amma amsan da ya bani shi ne za su duba lokaci yiwuwar yin hakan, amma har aka yi zaɓe ni da nake ma magana ina deputy director 2 na kamfan ɗin shi Tinubu, amma ba mu samu mun zo na da shi ba, kila shi ne ya sa bai san menene bukatunmu da kuma manufar bai san ma menene manufar masu bukata na musamman ba. Wannan shi ne abin da koyaushe muke damuwa da shi kuma ba ma jin daɗi a yadda ake tafiya.
Sai sa kuke tunanin shi Muhammad Abba da yake ya san waɗannan abubuwan zai tada abubuwan a cimma wasu daga cikin abubuwan da kuke nema?
Gaskiya ne, ya rike ya shiga harkar masu bukata na musamman da dama, kuma ya rike wasu komitoci, ya rike shugabanci har na jam'iyya na shiya. To in mutum da ya rike shugabancin jam'iyya na shiya, a to yana nufin cewa ƙwararre ne a cikin wasu al'amura. Yanzu wanda ya rike shugabanci a cikin tsarin masu bukata na musamman kuma yake mu'amala da su tun kafin ya samu kujera, muna mai kyakkyawan zato akan cewa zai abin da ya kamata. Kuma ni kamar da nake ga muka Muhammad Abba, Honorable Muhammad Abba, ai na mishi kyakkyawan zato kuma matukar idan ba to ya ma mutane cikakken bayani bane to har yanzu ba su gamsu ba. Kuma a to yana rabon kayan abinci, amma abin da na ga mishi shine wannan kayan abincin da ake raba to abu ne mai kyau, amma ka tsara wani yanayin da mutum da kai shi zai iya so kayan abincin da shi zai ci da kansa.
Eh, wato ba a ba mutum abinci ya dafa ya kare ba gaba ɗaya shikenan.
An wuce wannan yanayin ai. Me zaka ba mutum kayan abinci? Kaya ne na bukatun yau da gobe, abu ne wanda ake bukatarsa kullum. Amma idan kai ma mutum wani tanadi wanda ka ɗauko wani jari ka bashi wanda zai dogara da kanshi, babu ruwan shi da kai.
Tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ke fama da nakasa Mr. Fred Manjak shi ma yi nuwar takaicinsa ga irin mutanen da ake naɗawa, waɗanda ya ce ba nakasassu ba ne a gabansu.
Mai nakasa dai mutum ne na musamman. Na biyu, shi mai nakasa a kullum kamar ƙwai za a lura da shi, amma akwai mataimaka na musamman na shugaban ƙasa. Tunda aka kafa su har yanzu na yi ma'amala da wa'ansu su ban yi ma'amala da wa'ansu. Yayin da aka zaɓe su sai su zama sarakuna na kansu. Abin da ya kai su can ba shi suke yi ba. Lokacin ma ba za su san akwai wani wanda yake da nakasa ba. Sai dai lamarin mura nasu da kansu. To amma ba za a ce tunda ba sa wannan kar a zaɓe su ba. Abin da nake so kuma abin da kowane mutum irin nawa yake so, shin da aka zaɓi mutumin nan zai sami jaduda, zai samu abin da zai nema ta wajen gwamnati, abin da zai gyara rayuwansa da rayuwan wa'anda yake kewaye da shi zai samu, domin a galibi baya samu.
Abba Isa, mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu, ya ce yana yin duk mai yiwuwa don ganin rayukan masu fama da nakasa sun ci gaba.
Ta takaice, me za ka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake ba ka kula da sauran mutane, ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka?
Wannan magana ai ka duba ai wallahi su ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma nayi abin nan, ba haka bane. Ai shi abin da muke din abu da yake a gili yake, babu wanda zai ce ba zai rici ina ba, kofa na abu da yake. Saboda ni ainihin yanda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake, inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala. Ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake mutane shugabanni addu'a zaka cewa Allah ya karba addu'an da zaka sai sun samu nasara sannan idan akwai wadansu ƙorafi ko kuma inda naga za ai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ba shi kansa da kake gili yana fama da ƙorafi ana masa ƙorafi so ƙorafi ne ba zai hana ni yin abin da ya kamata ba kuma abin da ya kamata nake din mutane suna gani wadansu za su zage ka wadansu za su yaba ma so inde kai kin shugaba ne shugabanci din ya gaji hakar sauransu ya abin da nake gani so wadaka ni kira nake da kowa addu'a shine addu'o'insu da suke yi mu lokacin da aka bada wannan mukamin kai kaga yadda mutane suka yi ta congratulate ni
ba wannan dama mutum ya samu mukami ai a Najeriya abba yi sai ka sani mutum ya samu mukami
shi yasa kake gani to
in dai ana ce mutum murna ne
a mutane
abba daga shauraren ana yawanci masu ce murnan nan suna ga kawai mutum ya samu duniya ne shi yasa suke ce shi murna ba wani abu bane
haka murna ai ba kade murna ba murna da fatan alheri za mu kai yanzu addu'o'insu da suka yi mun na fatan alheri shi nake gani kuma shi yake kai ni ga nasara ni na san cewa a wata shida da ne nan kwalliya ta biya kudin sabulu da mutane da yawa su gaba
mun mai korafi yana iya zuwa kai tsaye ofishinka tsakani da Allah ya faɗi abin da yake so kuma kai masa iya kokari
dan haka shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gina wannan ofishin dan haka ya kikiro wannan ofis din in ji kwarfe-kwarfe mutane sannan kuma in tabbata cewa wannan kudurori na renewable of agenda na masu bukata na musamman an aiwatar kuma muna samun goyon baya alhamdulillah
an bayyana mun gode kwarai in akwai wani abu nan gaba da ya shafi masu bukata na musamman na Najeriya za mu saki tuntubanka
wallahi na ji daɗi sosai kofa na buɗe yake mallan na kun tun kafin samu wannan kujerar muna hira da kai kuma ni ina son haka nagode ma yan jarida da aiwatar da ainihin good job abu na taimakawa masu bukata na musamman da suke nagode sosai
masu sauraro kun dai jere ta kaya a gwamnati mai tabbatar da adalci ga yan Najeriya da ke fama da lurin na kasa shirin ciki da gaskiya zai koma gefe saka ido dan ganin sauyin da zai faru ga wannan rukuni na yan Najeriya da ke matukar bukatar tallafi yanzu amaradin Nasira da Mail Kaya da ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
da wannan ne kuma muka zo gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alƙawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙin da take da ƙungiyar Hamas a Gaza har sai an fatattaki 'yan ta'addan tare da ƙwato waɗanda aka yi garkuwa da su 120. Dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu. Ya ce yaƙin na kusan watanni 10 zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu. Ciki har da ganin cewa Hamas ba ta da wata barazana ga Isra'ila. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba akalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar. Kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin Amurka da suka yi da Koriya da kuma Japan. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin Koriya ta Arewa da karfe 5:05 na safiyar yau Litinin. Ya ce an gano wani ƙarin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna 10. An yanki shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta sake kwace wani gari a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba kamar yadda majiyoyi suka shaida kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Lahadi. Kinshasa ta zargi Rwanda da mara ƙungiyar 'yan tawayen M23 da tutsi ke jagoranta baya waɗanda suka kwace yankunan gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ci gaba da kai farmaki da aka ƙaddamar a shekarar 2021 abinda Kigali ta musanta.
To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Sarfila Hashim da ya taya na gabatar da shirin da karanto labaran duniya. Sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif kuma ku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima ku.